أعوذ بالله سيئات أعمالنا ولا ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله ورحمته. قوم قوات صفر هجر صلى الله عليه وآله وسلم هجر 189 أما هناك أساس العقيدة الطحاوية شرح تعليق الشيخ السلفي عصر الدين الألباني أروى يوم عثمان تابك مركزا ما كان يجيو دسك قباتا أكوي واني حديثي دموك زموك كارن تانا سيدنا عمر أعد موك جيد رأيور مقباتا سكي داني دزما دا أينهين إيا لنسي أعد موك ايش ندد تيجو نسي يديك تاشي يتفتك نس جدن إرش دكي أولي يمتا وأزي يمتا نسيها كما تتيه حقولي تزونا دا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم على أشياء كما يدد دا أمامك جي إمام البخاري أكاوان نان حديثي ندن يخجى أكن شيوا بعد لكي بياني أكن متون يجي وإشي نسيها دا وأزي كما تتيه حقولي كما تتيه حال المجلسة gurgurdan iko da mun gabatar da nasihohin da suka kamata dangane da ainihin wannan al'amura na rayuwar aure tun daga kan sirkai da waɗanda suke masu aura da waɗanda suke su ƴaƴan ne da ake aurawa matan aure kenan mun dai gabatar da nasiha wanda yake ta tattaro su duk baki daya to a yau shine muke son kuma za mu sake jin wani dogon hadisin na Sayyidina Umar har wa yau dai dangane da kaji Umar kuma yau a matsayin shi na dan siyasa Umar a matsayin shi na shugaba a matsayin Umar na khalifa na shugaban musulmi wanda yake adili wannan hadisi kuwa al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin wannan littafi na shi gurare 8 wuri na farko Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi a lambar hadisi na 1392 sa'annan a lambar hadisi na 2052 sa'annan lambar hadisi na 3162 sannan hadisi na lamba 3700 daidai shine inda zamu karanta a yau insha Allah sai kuma wurare na gaba sune lamba hadisi na 4889 haka kuma lamba hadisi na 7207 wannan hadisi Imam al-Bukhari sai da ya ruwaito shi ainihin wato sai da ya maimaita shi so 6 a cikin wannan littafi nashi maimaitawar da Imam al-Bukhari yake wa hadisi ba irin maimaitawar da kake jin ake wa labaran duniya bane duk abin da kaga Imam al-Bukhari ya maimaita wani ilimi ne a ƙarƙashin haka hadisi ɗaya ne sai maimaita shi ta hanyoyi da dama misali nan zaka ji ya samu wannan hadisi ta hanyar malamin shi Musa ɗan Isma'il at-Tabawzaki can in ka koma wani wurin kuma zaka ga ainihin ya ruwaito wannan hadisin ta wasu hanyoyin daban kaga ashe maimaita hadisi da yake ba cika shafuka kawai yake a banza ba wasu hanyoyin yake ƙara kawowa ko kuma ya zama hanya ɗaya ce ta wurin malami ɗaya ya samu hadisi amma da lafuza da dama to sai ta maimaitawa sannan ba za ka gane muhimmancin wannan aikin na Bukhari ba sai ka je ka karanta tarihin malaman za ka ga malaman nan mabambanta ne a wajen zamantakewar kasashe hadisi yana kasar Iraki sai Bukhari ya talla sai tafi sai jiyo shi a wurin wannan malamin wannan hadisin sai Bukhari ya sake tafiya kasar Sham ya tafi wurin wani malamin ya koyo shi daga Sham in ya ji labarin akwai wani a Masar yana da shi sai ya kewaya sai je ya karba yasa babu ƙasa ta duniyar musulunci da ke da malaman hadisi a wancan zamani sai da Bukhari ya je koyo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ya zo ya sha dare ya taci sannan ya zo ya rubuta maka wannan sahihul Bukhari da kake gani hadisai 7000 da wani abu sannan ya daga ya ce hadhihi hujjatun baini wa bainal khalqi inda rabbil alamin ya ce duk wanda ya ga dama ya je bauta wa Allah kai tsaye ga dangadan da wannan littafi ranar kiyama ya ce ni nace babu shakka Imam al-Bukhari ya san aikin shi ya aikatu kuma aikin Imam al-Bukhari ya samu karkuwa a wurin ainihin malaman hadisi Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi to shine muke son ka ji shin kai da Allah madaukakin sarki ya sa kai ne sarki ko kai ne dagaci ko kai ne hakimi ko kai ne shugaban kasa ko governor shugaban kasa ne kai mai cikakken iko na siyasa ko ko shugaban kasa ne na hanyar murdiya ka bi ka zama shugaban kasa ko kai juyin mulki ne soja ne kai mai wandan karfe ko mai takalmin karfe ko wani iri ne kai wallahi ka tabbatar idan baka yi adalci irin na waɗannan ba ranar alkiyama an aka saka ka wuta kar ka binciki dalili dan haka wannan hadisi zamu fadada matuƙa wajen yi mishi sharhi in Allah madaukakin sarki ya so tun daga yau har zuwa gobe, har zuwa illa ma sha Allahu ma in ya zan akwai bukata. A takaitan takaita, Imam al-Bukhari yace babu qissatil bi'a wal ittifaqi ala Usman ibn Affan. Yace babin da ke bayani akan qissa game da chaffa da ainihin musulmi suka yi wa Sayyidina Usman dan Affan, suka yadda cewa shine cancantaccen khalifa a bayan Sayyidina Umar, da kuma cewa al'ummar musulunci kakaf sun hadu a wannan zamani da aka yi zaben Usmanu akan cewa shi ya dace. Wa fihi maqtal Umara radiyallahu anhuma. A ƙarƙashin wannan babi, a cikin wannan hadisi da ba a kawo, za ka ji kuma cikakken bayanin yadda aka ainihin kashe Sayyidina Umar. Dama Umar kullun yana wata irin addu'a da ta rikita wasu da yawa daga cikin mutanen Madina. To Umar malami ne, da yawanci su kuma kamar yadda kullun muke gaya mutane, sahabbai ba dukkansu suka zama malamai ba, shi yasa wata maganar idan aka yi ba sa fahimta sai an yi musu bayani akai. Sayyidina Umar kullun yana addu'a, Allah madaukakin sarki ka sa in yi mutuwar shahada, sannan ka sa mutuwan nan ta zan a cikin Madina. Wannan addu'a tana rikita jama'a, saboda Umar yana tambayar abubuwa waɗanda a zahiri suna karo da juna. Mutuwar shahada ma'ana a filin daga kenan, to amma kuma yace a cikin Madina. Madina kuma ƙasar musulunci ce, ita ce cibiyar mulkin musulunci, to yaushe za a yi jihadin kafirai da musulmi har kuma a kashe Umar a wurin? To amma dan ka san Allah dai ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah yake ku roke ni ne kuma zan amsa muku. Duk abin da ka roki Allah, Allah madaukakin sarki yana da shi zai baka. Dan haka roƙar wa kanka alkhairi, in ka roƙar wa kanka sharri sai dai rufin asirin Allah ya kare ka, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa da a ce yadda ake gaggauta amsar addu'ar alheri, haka ake gaggautawa mutane amsar addu'a ta sharri da suke wa kansu, da tunan an hallaka su. To Sayyidina Umar yana roƙon Allah dai ya sa ya mutuwa shahada, Allah kuma ya sa mutuwan nan ta shahada ta zama a Madina. To yaya aka yi? Imam al-Bukhari dai sai ya ce haddathana Musa ibn Isma'ila qala haddathana Abu Awana an Husayn an Amr ibn Maymun qala, Amr dan Maymun ya ba mu labari yace ra'aytu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qabla an yusaba bi ayamin bil Madina وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن وعثمان ابن حنيف. سيدنا عمرو بن ميمون yake ba mu labari yace naga Umaru khalifa na musulunci kenan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Manzon Allah yayi ta yin ishara dangane da wanda ya dace da ya zama khalifa a bayan shi, shine sayyidina Abu Bakr. Dan haka ko da manzon Allah ya rasu ba a samu matsala ba sai Sayyidina Abubakar ya zama khalifa. A lokacin da Sayyidina Abubakar ya tashi ainihin rasuwa kai tsaye, babu wani ishara, babu wata tangarda, sai ya ce ina mutu Umar ne zai zauna kujera ta, shikenan. Don haka Sayyidina Umar shi ba a samu wani kece kuce ba, ba a samu wani saka ƙuri'a ko wannan yake ya yadda ko wannan yake bai yadda ba, a kai tsaye sai Sayyidina Umar ya zama shine khalifa na musulunci. To Sayyidina Umar yana nan a matsayin shi na khalifa, sai Amr dan Maimun ya ce ana ainihin wato yan kwanaki kaɗan, kamar yadda za mu ji Umar na saura kwanaki hudu za a ainihin yanke shi. Amr dan Maimun ya ce na gan shi ainihin a Madina, sai na ga ya tsaya tare da Hudhaifatu dan Yaman, wanda yake shi ma wani babba ne cikin malamai, cikin sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallama, da Uthman dan Hunayf. Sai Sayyidina Umar ya tare su, ya nada su ne su je ƙauyukan ƙasashen Iraq, je su tattaro haraji da kuma ainihin jizya daga hannun mutanen ƙauye da ke ƙasashen ainihin Iraq. Yace sai na ga Sayyidina Umar ya tara su Hudhaifa, yace da su kaifa fa'altuma, aikin da nasa ku yaya kuka aikata? Atakhafani an takuna kad hammaltumal arda ma la tutiqu, ice ko dai ba ku azawa mutanen waɗannan ƙasashe haraji da jangali da abubuwan da aka nema a hannunsu wanda ba za su iya ba? Ma'ana shugaban ƙasa ne ya nada mutane su je su tattaro wasu haƙƙoƙi da za a tara a yi wa talakawa aiki, kamar yadda za ka zo ka ji, ba wai a tattaro haraji a mai anguwa ya ƙara maiƙon miyar shi ba, ba a tattaro ainihin haraji sarki ko yallaɓai ko dagaci ko shugaban ƙasa ko gwamna ya yi sama da faɗi a kansu ba, a'a, ana sanya wa al'ummar musulunci haraji in buƙata ta kama. Na daga cikin buƙatar shine aka ce duk shekara an saba gwamnati ne wa al'umma aiki, sai wata shekara ta zo, gwamnati ba ta da ƙarfi ko kuma mata zama ba ta da komai a cikin baitul mali, to sai ai wa bayani jama'a na fahimta, tunda dama sun saba ganin ane musu aiki. Sai ce to bana dai gwamnati ba ta da kuɗin da za ta biya wa ƴaƴanku makarantu, ba ta da kuɗin asibitoci da magunguna, ba ta da kuɗin da za ta yi muku gyare-gyaren tituna. Dan haka ya jama'a, muna neman ku ba mu haɗin kai, kowane mutum zai bayar da naira kaza-kaza a yanka mishi rasiti ko makamantan haka. Don aka yi irin wannan, aka tattara kuɗin, sai a fito a yi bayani na gaskiya, an tara naira miliyan kaza, kuma za a yi aiki kaza, za a yi aiki kaza, in waɗannan kuɗi sun ragu, ana sa ran za su ragu, za a koma da su baitul mali, komai a fito ƙarar a gaya wa jama'a. Kada sarki ya sake ɗibi wani abu daga ciki, in ya ɗiba ya ɗibi wuta, wuta ce za ta ci shi. Haka shugaban ƙasa ko dagaci ko hakimi ko gwamna ko mai anguwa, matuƙar ya ci wannan dukiya ya ci wuta, wuta za ta ci shi. Babu yadda za a yi yafewa ta biyo baya, sai dai in ya bi ɗaiɗewar waɗanda ya cuta su nemi ainihin ya nemi su yafe mishi, wanda kuma wannan abu ne mai wahala. To saboda haka Sayyidina Umar sai ya zanyi haɗora musu haraji, amma ya tura waɗannan sahabbai su je su karɓo harajin. Ashe har haraji in za a tura, ba a tura azzaliman fadawa, ma'ana malamai ake tura. Yanzu ga Huzaifa, Huzaifa wanda manzon Allah ma ya amince da malanta shi, har manzon Allah yana sirranta mishi matsalolin shi, shi yasa ake ce mishi sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, abokin asirin manzon Allah. Manzon Allah ya yarda da shi, ya amince da shi, ya yarda da amanar shi, ya yarda da ilimin shi. To Huzaifatu ibn al-Yaman da Usman dan Hunayf, sai Sayyidina Umar yace, ice ko dai ba ku dora wa mutane harajin abin da yafi karfin su ba? Kala la, sai suka ce a ranka ya dade, ba mu dora musu abin da yafi karfin su ba. Fa kala Umar, sai Sayyidina Umar yace, la in sallama lillahu la ad'anna aramila ahli al-iraqi la yahtajna ila rajulin ba'di abada. Yace waɗannan kuɗin haraji da aka tattaro na ƙasar Iraki, in har Allah ya kubutar da ni, to zan yi wani tsari, zan kafa wani commission, zan kafa wata ma'aikata ta musamman a ƙarƙashin wannan kuɗi da aka tara, wanda wannan kuɗi za a rinka taimakawa mataye waɗanda mazajensu suka mutu ko kuma gajiyayyu ko marayu, yadda yake ba za su sake kai buƙatar su ga wani shugaban ƙasa ba bayana in Allah ya so. Dan Allah jama'a, ku duba adalci, ma'ana kuɗin harajin in aka tara ba ma wai bana ne za a yi titi ba, a'a zai yi wani tsari, zai kafa wani komiti, zai kafa wata ma'aikata ta amintattu, wadda wannan ma'aikata za ta rinka kula da marayu da gajiyayyu da mataye waɗanda mazajensu suka mutu suka bar su, ko mataye waɗanda ba su da mazaje da ƴan tsofaffi da makamantansu. Yadda yake yace a bayana, har abada ba za a sake samun wata tsohuwa, wani maraya, wani gajiyayye ya kai kuka wurin wani shugaba saboda babu ba, saboda kwamitin Umar zai ainihin wato gudanar da aiki yadda ya kamata. Za a samu trust fund, asusu na gaskiya, ba na yaudara ba, ba na cuta ba. Sayyidina Umar kenan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Ashe kana shugaba, wajibi ne ka rinka duban menene za ka yi wanda yake za ka rayar da al'ummarka, rayarwa ta gaskiya, ka yi musu adalci. Waɗannan kuɗin harajin su ne, ba Umar yana cewa ya ci ba. A wannan lokacin da gashi an tara miliyoyin kuɗi, Sayyidina Umar yana cewa ga abin da zai yi fa. A daidai wannan lokacin za ka zo ka ji ana bin shi kuɗi wajen miliyan 30, kuma bai da halin biya. Madadin ya sama da faɗi ya kwashi kuɗin nan ya biya bashi, ya gina gidaje, ya sai motoci, ya ƙara aure, duk Sayyidina Umar bai yi wannan ba, tunda ya san ba nashi bane. Sai ya ce in har Allah ya kubutar da ni. Aka ce abin da ya sa ya ce in har Allah ya kubutar da shi, saboda Sayyidina Umar a waɗannan 'yan kwanaki ya yi wani mafarki ne da ya bashi tsoro. Ya yi mafarki sai ya ga wani zakara yana farar shi. Sai ya tashi sai ya ce wa matar shi, kwanan nan kuwa za a kashe ni. Sai ta ce lafiya ranka daɗe. Ya ce na yi mafarki wani zakara yana sarata, na tabbatar da fassarar mafarkin nan insha Allah wani ne zai kashe ni. Ma'ana kaga Sayyidina Umar malami kenan, kamar yadda muka faɗa a wancan bayani, malami ne har ya zan daga cikin abin da ya gada na ilimin annabawa shine fassarar mafarki, ma'ana al-ulama warasatul anbiya kenan haqqan. Malamai so ake tabbas gaji ilimin annabawa, ba wai kawai iyaka karatunku iziya risala, duk abin da aka zo wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu ba, duk abin da bai cikin iziya risala muktasar askari shikenan ka ce ƙarya ne, babu wannan. Wannan karatun a cikin malikiya ma gefe guda ne, kuma ko da haddace shi kai ka kaf ka iya sunanka muqallidi a wurin malamai.
ka haddace muktasar kana zubo shi da ka, kamar yadda alar ramma ke zubo Qur'ani a Maiduguri, zaka iya rubuta muktasar da ka. Har yanzu a wurin malamai na ilimin usulu kai ba malami sunanka ba, sunanka muqallidi, makahu, jagora ake maka kai ma, tunda ba za ka iya buɗe Qur'ani ko hadisi ka fitar da naka fiqhun ba. Dan haka a wurin malamai ba a ce maka al-mujtahidu, ba a ce maka hamshakin malami, sai dai a ce maka muqallid, domin da an taba ka cewa za ka yi muktasar, ana wuce muktasar din nan sai ka ce kada a bi shi sallah tunda ya saba muktasar, to anta muqallidun, anta fi nafsika balwa, kai da kanka bala'i ne ga kanka kafin ka kai ga wani. Dan haka abinda ka fi kamata zauna ka bauta Allah kai kadai, hatta a ce ka yaqinu, har mutuwa ta zo ta same ka. Amma yayin da za ka iya bude Qur'ani, ka bude hadisi, ka gano abubuwa, to sannan ya halatta maka ka iya baiwa wani fatwa. To Sayyidina Umar, kuna ga saboda zirki a malanta har fassarar mafarki, domin fassarar mafarki ilimi ne mai zaman kanshi, har darasi Annabi yake musu akan shi. In aka tashi da asuba sai kuma a zo a yi practice make perfect, ma'ana akai karatu, akai karatu, akai karatu, theory kenan, bayani, lecture kenan, a aikata fa. In aka idar da sallar asuba sai manzo Allah sai wayo yake cikin kuwa ne ne yayi mafarki, karatun da aka biya musu jiya da daddare, to yanzu ana son a ga shin sun fahimci karatun amma ba ra'ayi a aikace. Kowa ne yace yayi mafarki, sai manzo Allah sai fassara mishi, daga fassarawan nan a aikace sai su fahimtar darasin da aka yi musu jiya kenan. To har wata rana sai wani yace ni ko nayi mafarki ya rasulullahi, na ga kaza, na ga kaza, manzo Allah zai fassara. Sai Abu Bakr yace wallahi ni za a bari in fassara manzo Allah. Manzo Allah yace me ye zafi ne na rantsuwa, fassara miji. Sayyidina Abu Bakr ya fassara, ya dace a wata fassarar, ya kuskura wata fassara. Hadisi ne sahihi, yana cikin sahihul Bukhari da Muslim. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Shi kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kanshi sa'ad da ya dawo Madina, da shi da sahabban shi, sai zama Madina akwai zazzabi. Shi yasa tun a jahiliya suka sanya mata wannan suna Yathriba. Ina ma'anar Yathriba, la tasriba alaikum al-yawma. At-tasrib, mun kufurci, bakin cikin, bakin ciki, bakin ciki mai haɗe da damuwa kamar zai kashe ka. To sunan Madina kenan a da, Yathrib, bakin ciki, garin bakin ciki. Domin da ka sauka Madina, manzo Allah ya ce al-madinatu kalkir, Madina kamar zigazigin maƙeri take. Da ka zauna wurin maƙeri, duk sai ka ji zafi da hamamin hayaki ya buwaye ka, ba daɗin zama. To haka sai in ka daure, to Madina ba ta da daɗin zama tun a wannan lokaci. To da manzo Allah ya dawo sai zan har wa yau Madina ba daɗin zama. Da ka zauna zazzaɓi mashashshara, ga wasu mutane nan suka iso, suka yi hijira, suka zo Madina, suna zuwa sai zazzaɓi ya kama su. Sai manzo Allah ya ce a tunkuɗa su wurin shaɗe, wurin awaƙe, wurin raƙuma na zakka, su je su sha fitsarin, su sha kuma ainihin nonon. Sai suka sha, suka jagije tas. To amma sai suka yi godiyar mayu. Ina ma'anar godiyar mayu? Uridu hayatahu wa yuridu mauti, fa atruku ma uridu lima yuridu. Ma'ana su an rayar da su, su kuma sai suka nemi manzo Allah da kisa, sai suka kama wannan makiwacin manzo Allah suka kashe shi, sai ba su nonon suka sha, shi ya tara musu fitsarin suka sha. Da suka watsake tas, sai suka kama shi suka kashe shi, suka kora raƙuma. To manzo Allah akwai tight security, manzo Allah yana da chief security officers na gaskiya da gaskiya, ba 'yan sama da faɗi ba, masu tsaron na gaskiya. Kafin la'asar an kama waɗannan mutanen, aka je aka zo manzo Allah da yake da irinsu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali babban police kenan, ma'ana har mace aka ce Sayyidina Ali ya je ya kamo ta, ya kawo takarda a wurinta, ya tafi ki kawo takarda. Manzo Allah ya ce akwai takarda? Wallahi babu takarda bawan Allah, kaza kaza kaza. Har ya je ya tafi ya ce ke wallahi akwai takarda, tunda manzo Allah ya ce akwai, ko ki kawo ko zan ja kafa ki wurin manzo Allah. Babban police kenan, akwai cika aiki ba karɓacin hanci. Sayyidina Ali yanzu nan da taga aikin zai yi aiki, sai ta kwance gashi tace ga takarda. To nan da nan aka kamo mutanen nan, aka zo da su kafin rana ta faɗi, sai aka yi musu jaza'an wifaqa, sakamako gwargwadon mugun aikinsu. Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu an yuqattalu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta' aydihim min khilafin. Allah yake sakamakon waɗanda suke ta'addanci, suke fashi da makami, suke yakar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su hana musulmi zaman lafiya, a kama su a kashe su, ko a kore su daga ƙasar, ko a datse ƙafafunsu da hannayensu a bisa saɓani, datse kafar hagu sai a hada da hannun dama sai a datse. To da aka kawo su sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai bi wannan dokar, ya kama hannayensu da kafafuwansu ya daddatse. To su ma da suka kama wannan makiwaci suka kashe, sai suka dauki kibiya suka cokala a idan shi na dama sai da ta nitse, suka dauki kibiya ta biyu suka cokala a idan shi na hagu sai da ta nitse. Suna sai manzon Allah ya musu haka. Al'amarin manzon Allah akwai adalci. Bayan an daddatse musu hannaye da kafafu, sai aka kama idan kowanne daga ciki aka cokale da kibiya. Abu Huraira dake bada labari yace aka jefar da su akan harra. Harra wasu duwatsu ne, in ka je Madina za ka gansu bakake kasa take yo aman su, kaga suna yo tutsi kamar tabo, amma duwatsu ne. In sanyi yo sanyi, in suka dauki sanyi ba dama. In rana ta zafi suka dauki zafi ba dama, to lokacin zafin rana ne. Aka dibe su sai aka watsar da su jage-jage da jini a kafa su da hannayensu, ga idanuwansu an caccake, kuma ba su riga sun gama mutuwa ba tukuna. Aka watsa su akan duwatsun nan ga zafi, zafi ya taba sabon gambo. Abu Huraira yace wallahi saboda masifar da wani daga cikin su ya shiga, sai da naga yana cakar kasa da bakin shi yana hadiya. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To adalci kenan game da tsarin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To haka Madina take jama'a. Shi kanshi manzon Allah da ya dawo Madina, sai da aka samu sahabbai suka yi zazzabi, Sayyidina Abubakar sai da ya rashin lafiya, Sayyidina Bilal sai da ya rashin lafiya, har ya rinka waka yana kushe Madina lokacin, yana ala hal abitan lailatan biwadin wa hauli izhirin wa jalil. Yanzu nan kuma shikenan na baro gari mai dadin zama, sai a zo a kawo mu wani kwari wanda yake dikke wai da mu, sai ciyayi tsaure da lalle da sauransu muna ta shan wahala. Har aka ce Aisha ta je dubo shi da shi da Sayyidina Abubakar. To Madina sai ya zama tana da irin wannan ainihin matsala ta rashin dadin zama a wannan ainihin wato a lokaci. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai roki Allah, ya Allah ka dauke bicuta da wahalhalu dake Madina, ka wurga Juhufa. Juhufa shine miƙatin mu yanzu, mu mutanen yamma, mutanen da muke tafiya daga misali kasashen yammacin Afrika da makamantan mu, anan ne ya kamata a sauka a dauki ai wankan harama, a dauki harama aikin haji. To amma ruwa ya hadiye garin, to a lokacin annabi garin maguzawa ne, sai annabi ya addu'a yace Allah ya wurga musu wannan cutar can. To mahallin shahid da yasa din na kawo wannan dogon labari shine, sai manzo Allah yace sai kwanta bacci, sai ga wata tsohuwa ne ya mutsatsan kai ta tashi da gudu daga Madina ta je Juhufa ta zauna. Sai aka ce me kenan fasara mafarkin ka? Sai yace cutar da na roki Allah ya dauke daga Madina ce kai Juhufa, ita ce Allah ya nuna mun a matsayin wannan tsohuwa. Ma'ana annabawa ilimin mafarki na daga cikin ilimin su. To shin ko kun koyi ilimin mafarki? Kun san ilimin firasa? Ko ku sai an fara aikata waɗannan ilmomin kuma har yau dai ku sake fitowa ku ce bokanci ne, to kukan bala'i ya same ku. Domin matukar aka fara tabbaka salafiyanci, wallahi duk ɗan bid'a kakaf karka rage ko kwaya ɗaya, to zai jifa al'amura ba daɗi gare shi, saboda shi ya kokonta kanshi. Ko dai ya ce ya tsaya mazhabi guda, ko kuma ya ce shi iya kaza nan ya tsaya ba zai matsa ba. To amma matukar aka ce salafiyanci, ma'ana abubuwan da aka samo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, gaba ɗaya za a yi kokarin binciko waɗannan ilmomi, a yi kokarin raya su. Wannan ba zai yiwu ba sai an zage, babu kuma wanda ya hana ku zagewa. Babu wanda ya ce maka kai ɗan Najeriya ka tsaya a malikiya, babu wanda ya ce maka kai ɗan West African countries ka tsaya malikiya, za ka bi duk wanda ya faɗa maka haka ya zalunce ka cewa aka yi ikra, tashi kai karatu aka ce. Ba a ce ta mallak ba, ba a ce zama ba maliki ba, ce maka aka yi ikra, tashi kai karatu. Ka yi karatu ka ainihin aka ce bismi rabbikal ladhi khalaq, ka sa sunan Allah a wajen karatun ka gan Allah bai sa albarka. Amma ka makale kanka iyakar ka iziya, malam muka ya mutu ko kuma ka gudu daga makaranta ka tafi wani gari an ce kai ne shugaban malamai, kai ne dan malikin malamai, kai ne shugaban komiti, kai ne, dole a samu matsala da kai fa, dan kai kanka matsala ne wa kanka. Shi yasa yana cikin ilimin da aka gado daga annabawa, ilimi na fassarar mafarki. Ku tashi ku koyi karatu, karatu mai faɗi. Kar ku ce a karai karatun sallah, ai ku dan karatun sallah, wai ba haushe saboda sharri wai sai ce karatun sallah yake nema. Kai ka san karatun sallah yana da yawa kuwa? Karatun sallah ya dauka cewa inda ya iya daga Fatiha iya kul wallahu ya samu karatun sallah. To in ka manta ba kai Fatihar ba fa, kai ruku'u nan ma yi karatun sallah ne, za a yi a nan kuma? Karatu za ka tashi ka faɗaɗa, kar kuma ka tashi da nufin za ka yi gwargwado, ba a san gwargwado da yawa da ka tashi neman kuɗi fata kake ka samu 10,000, so kake kawai ka samu kuɗi masu yawa, ba ka iyakancewa kanka ba. To haka karatu, ba ka ce to dai mu dan nemi gwargwado, a'a ka tashi ka nemi karatu da nufin Allah ya baka karatu mai yawa, Allah ya sa albarka a ciki, Allah ya tsarkake zuciyarka, kawai abin da za ka nema kenan. To sayyidina Umar da yace ma'ana fassara mafarkin shi kenan, da yaga zakara ya sare shi yace to za a kashe shi kwanan nan, shine yawa mata shi wannan bayani. To da yawa mata shi wannan bayani shine anan kuka ji yana cewa in har Allah ya kubutar da ni a ƴan kwanakin nan, to kudaden nan da ake tattarowa daga wurin talakawa, to zan kafa musu wani ainihin wato committee, za a kafa wani asusu na gaskiya, za a yi wani commissioning, za a yi wata tawaga, wani tsari wanda yake nan gaba babu wani talaka, babu wata wadda ta gaza wadda za ta sake shiga halin kunci. Me yasa Umar ya gane irin waɗannan talakawa akwai su? Ya aka yi shugabanni irin namu na yanzu ba su gane akwai talakawa suna shan wuya ba, saboda ba su cuɗani da su. Sayyidina Umar ba wata fada ya share ba, aka aje wasu dawakai aka kafa tuta a sama, kai da ka hango ka hango gidan Umar, gida ne yadda ka san gidan kowa, haka Sayyidina Umar gidan shi yake. Zama kuma in ya tashi sai ya share gindin bishiya, sai ya zaman shi shi kadai, ba abin da ya rage darajar shi. Rigar shi kuma ita kenan mishi kwaya daya, sai da aka hada kyalle kuma guda 18 iri iri aka jajjona mishi, ita kenan Allah ya bashi. Kuma wannan bai nakasa bai rage darajar shi ba, har yau in aka ce Umar da kai da ni da kowa da kowa ya san cewa Umar yafi uban shi, yafi malamin shi, yafi sarkin shi, yafi shugaban shi. Me yasa? Amma shugaban kasar ku da sarkin garin ku da kowa naku, rigar shi ta fita Umar kyau, naka mota yake hawa ko jirgin sama, Umar jaki yake hawa, jakin ma ba nashi bane, na office ne, official ne jakin ma, sai an tashi tafiya za a haushi, in an zo gida bai da jakin a kafa yake tafiya. Amma kuma kai a Umar yana kan jaki din nan, ka tabbatar ya fi naku shugaban wanda yake hawa mota ga ta nan inci nawa, kilomita nawa mota daya, saboda ya rike gaskiya, ya rike adalci. Me zai hana kuma yanzu ku rike gaskiya, ku rike adalci? To Sayyidina Umar da yace zai kafa wannan committee, saboda ya san gajiyayyun yawo yake yi da daddare. Fa Sayyidina Umar jama'a ya je ƴan tsofaffi ya san gidajensu, sai ya je ya samu wannan tsohuwa bata taɓa haihuwa ba ko bata da kowa a duniya, amma musulma ce ai, sai ya je ya share mata ɗaki, ya yi mata shimfiɗa, lokacin sanyi ne ya kawo gawayi ya hura mata wuta sai ta ji ɗumi tukuna, tsohuwa ta daina makyarkyata, sannan Umar sai ya fita a kwana lafiya, aikin da yake yi kenan. Sannan yana bincikawa, wasu baƙin ƴan fashi ne suka shigo anguwar, wasu ƴan ta'adda ne, wasu ƴan sara suka ne, can sai ya ji ana kawa a wani gida, sai ya kasa kunne da kyau sai ya ji ashe ƴan club ne suke karta, sai ya rufe, sai ya haura katangar, sai ya dira ya ce na kama ku, sai suka ce mu ma mun kama ka, dan Allah an ba Umar ba ina ake adalci irin, ka taba jin an ce an kama shugaban kasa, kuma talaka yace ya kama shugaban kasa, amma yana dira ƴan caca ne suna karta, sai yace na kama ku, su ma sai suka ce mun kama ka, yace na kama ku kuna karta, kun saba dokar Allah, Allah ya hana caca, ya hana waɗannan abubuwa, suka ce mun kama ka, kai ma Allah ya ce in za a shiga gida a shiga ta gaba, kai kuma ka shigo ta baya. Allah ya ce wala ta'tu ko watul buyuta min abwabiha, ku zo gida ta kofar gida, kai ku ta katanga ka hauro, kai ma ka saba aya, aya ta cika kai ma, sai ya ce to a rufa juna asiri, aka bude mishi kofar gida ya fita sub 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 sub, shikenan kaga adalci, tunda dai kowa ta ci shi shikenan, to Allah ya kiyaye kowa ya gyara. Sayyidina Umar kenan, don Allah ba za a fahimci adalci irin na shugaba ba. Umar din nan in ana cewa Umar Umar Umar, Umar din nan a jahiliya fa dan tauri ne, dan daba ne, mutum nawa ya kashe, ta'addanci nawa ya da a jahiliya, amma a yau ga Umar ya musulunta ya zama adili. Shi yasa kaga waɗansu manyan malamai da suka sha karatu suka koshi, sai suka yi littafi Akhbaru Umar, labaran Umar aka tattara baki ɗaya, gashi littafi juz'i guda, a Sheikh Ali At-Tantawi da a Sheikh Naji At-Tantawi suka yi haɗin ƙarfi da ƙarfe na ilimi suka rubuta wannan littafi, labarai game da Umar. In kana karanta sai kaga shi Umar din nan wai mutum ne ko ma mala'ika ne, saboda adalci da bin shari'a, duk yadda Umar ya yunƙuro zai yi abu kaza, da an ce Allah ya ce, annabi ya ce sai ya huce, mutum ne mai zafin fushi, a dubi dan taurin garin kuma na ka gani dan tauri da an taba shi sai sai zai maka makami. To Umar duk wasafin yan tauri ne, amma ya za a yanzu an musulunta. Wata rana sai wani sahabi ya yi bako daga ƙauyensu, wannan bako ya ce wannan sahabi ka roƙan min arziki wurin wannan khalifa, na ga kana da fuska a wurin shi, in dan samu in je in ga sarki ne ma in ba da labarin na taɓa ganin sarki mai wuka ta ɗaya, na taɓa ganin sarki shugaban ƙasa kaza kaza. Shikenan ya je mishi iso, Umar ya ce a shigo da shi. Aka shiga da shi, ashe ba ƙauye ya tattali baƙan magana da zai faɗa ni. Yana zuwa kawai sai miƙe ya fara gaya wa Umar baƙar magana, yana zagin shi, Umar ba ka adalci, kai macuci ne, kai kaza ne, kai kaza ne. Umar ya miƙe tsaye, wannan baƙauye zai sheme shi. Sai wannan sahabi da ya rako shi ya ce haba Umar, ka tuna abin da Allah ya ce wa annabin shi mana game da jahilai. Allah ya ce mishi wa a'rid anil jahilina, ka kau da kai game da wawaye, ai wannan innahu min aljahilina, wannan yana daga cikin wawaye. Ai Umar kawai shikenan sai tsiga jikin shi ta kwanta, yace wa kana waqafan inda kitabillahi. Umar da an ce Allah ya ce shikenan sai ji ya huce, dan Allah ka gwada idan masifar ka ta tashi, in aka ce Allah ya ce annabi ya ce tana kwanciya kana da imani, in kuwa ba haka ba ka caji imanin ka, kaje inda ake dumaman imani a din duma maka shi yayi sanyi. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To sayyidina Umar kenan, qala sayyidina Umar mai bada labari sai yace fama atat alaihi illa rabi'atun hatta usiba. Daga wannan magana da Umar yace in dai Allah ya kubutar da ni bai ainihin wato dade ba, iya kwana hudu kawai yayi sai ainihin aka daba mishi makami. Yaya aka yi abin? Shine wannan ainihin mutum zai ba mu labari, Amr dan Maimun zai ba mu labarin wannan mas'ala dalla dalla. Na daga cikin abubuwan shine sayyidina Umar sai ya zan Madina wuri ne wanda yake akwai ayyuka na wahala, su ga mutanen Madina akwai nau'i na dan lalaci da rashin iya abubuwa tare da su. To sai aka rinka shigo da bayi, sai sayyidina Umar ya ce wa Abbas baffan annabi sallallahu alaihi wasallama, Abbas kai ne kake yawan shigo da bayi maguzawa garin nan, ba na san irin waɗannan maguba da kake shigo da su. Abbas yana cewa to ranka ya dade, ayyukan ƙarfi ne, mu ba za mu iya ba, su kuma suna da ƙarfi, yaya ba mu? Yana cewa ni kuma dai ba ni son shigo wasu garin nan. To wannan aka ce sai sayyidina Mughira ibn Shu'ba wanda yake gwamna ne na Umar a ƙasar Kufa, sai ya samu wani bawa mai suna Abu Lu'lu'a al-Majusi, ba ma guje ne, wannan bawa ƙwararren kafinta ne, ya kuma iya aikin plaster shafe da fenti da abubuwan da suka shafi kere-kere, ya ƙware a fannoni da dama. Sai ce wannan bawa ba inda ya dace a kai shi sai Madina, shine sai turo shi Madina wurin sayyidina Umar, gashi nan ya rinka yin aiki na dora mai fansa kullum zai rinka kawo ka ba. Sai shi wannan bawa sai zo wurin sayyidina Umar a matsayin shi na kamar shugaban ƙasa, gwamna ya turo shi ya gabatar da kanshi, sai ce sai dai kuma abin da gwamna ya dora min irin kakawa a yi ne ya yi mini yawa, ina ma da ka roƙi arziki ya sassauta mini. To sayyidina Umar sai ya bi hanya ta dattawa, sai ya ce abin da nake gani ka daure wannan abin da aka dora maka, ai a yadda ka iya sana'o'i iri-iri a yi ne zai maka sauƙin haɗawa. Ya faɗa mishi wannan magana ne don shi ya daure, can kuma sai ya koma gefe guda sai ya samu Mughira ibn Shu'ba, sai ya ce kai kuma ka dan sassauta mishi, kaga ya bi hanya ta dattawa, anan bai lalata wannan ba ya sa lalaci, bai kuma ainihin kyale wannan ya shiru ba, balle ya ci gaba da tsananta mishi. To ashe wannan bawa sai ya ji zafi, Umar dan me zai faɗi haka, dan me kawai kai tsaye ba zai fito ya ce a rage mini ba, sai ya ce in dage. To sai ya kulle wannan magana a ran shi, dama mutanen ƙasar Farisa suna jin haushin sayyidina Umar, saboda sayyidina Umar ya dauki babban soja cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, shine Sa'd ibn Abi Waqqas, ya tura shi tare da sojoji suka je suka ci ƙasar Farisa da ainihin yaki, suka tunkuɗe wannan tukulluma ta bautar wuta, suka kashe wutar da Kisra yake bautawa wadda ta kai kwatankwacin shekara 1000 bata mutu ba, masu kula da ita dare da rana, wannan ya kai wannan ya ci gaba. Amma sayyidina Umar ya ainihin sa aka rushe duk wannan tsari, aka kira sallah, aka yi addinin musulunci a wannan fada wadda take ta maguzanci ce. To sai suka kudurta sayyidina Umar, su ko suna nan sai sun yi mishi makirci. To wannan bawa sai ya zama za ni tattar da mujemu, dama yana jin haushin Umar. Ga kuma yanzu kuma matsala ta zo ta ainihin hada su, ya ce ya roƙan mai arziki amma bai roƙa ba. to shine ana nan wata rana sai ya kudurce cewa zai kashe sayyidina Umar. To shine yadda wannan labari kamar yadda zamu zo mu ji insha Allahu ta'ala. Qala sai amru yace inni laqa'imun ma baini wa bainahu illa Abdullah ibn Abbas. Amru dan Maimun yace ina tsaye a sahu na biyu a masallaci. Abdullah dan Abbas yana tsaye a sahun farko, shine a daidai saitin da ke saitina wajen Umar. Ma'ana dukkaninsu suna wannan yana sahun farko, mai bamu labari kuma yana sahu na biyu. Mai bamu labari sai yace tsakanina da saitin inda Umar yake, Abdullah dan Abbas ne kawai a sahun farko. Gadata usiba, a safiyar da aka ainihin ji mishi rauni shi Umar din. Wa kana idza marra baina saffain qala istawu. Sayyidina Umar ya kasance naka zo aka ainihin daidaita sallah, sai ya tsaya ya daidaita sahu, yana ce mutane ku daidaita sahu ku gyara. Sa'annan hatta idza lam yara fihim khalalan, har sai ya zan bai ga wani ainihin aibu ba, bai ga wani karkacewa ba, bai ga wani gidi ba, babu wata kafa. Sannan taqaddama sai ya wuce gaba, fa kabbara sai ya ainihin kabbarta. Abinda sunna tace kenan jama'a, ba sai an gama yin iqama ne ake hada sahu ba, a hada sahu ainihin wato ana yin iqama sa'annan sai a ce sai ainihin a hada sahu, amma ba wai a ce sai an gama hada sahu ne tsaf sannan sai liman ya ce wala dan to bismillah, a'a. Abinda hada sahu yake shine ma'ana iqama da zarar liman an hange shi ya tinkaro masallaci, to sai kawai ladan sai ne ke fara ta da iqama. Abinda sunna ta nuna kenan, domin a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama Bilal yana yin iqama ne da zaran ya shigo masallaci kawai sai ai iqama, sai a bar mutane a tsaitsaye. Sai Annabi ya ce daga yau karka sake yin iqama sai ka ganna na taho. To akwai kofa a masallacin Annabi saitin sahun farko wanda yake tana kallon cikin tsakar gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Bilal yana zauna a sahun farko, da ya hange Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taho, sai ne ke sai ci gaba da iqama. Da zarar ainihin ya ci gaba da iqama, wanda yaso ya zauna, wanda yaso ya miƙe, wanda yaso, sai an gama. Da an gama ta da iqama, Annabi ya shigo masallaci sai daidaita sahun su. Saboda haka liman babu laifi dan an yi haka yanzu. Kada liman dan yaji an fara ta da iqama tun bai shigo bai fushi yace to ayi mu gani waye zai limancin, ba a tura wani. Allah ta haka kai ne akhirul a'imma, ba ba ji haka kai ne dan autan limamai ba, daga kanka limanci ya kare. A'a, in kai fushi sai a sa wani, me ya zafi shigo ka bi sunna, duk girman kai ka sauke, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada doka akan haka. Hadisi ne sahihi, yana cikin sahihu Muslim, yana kuma cikin muwatta ta al-Imam Malik. Don haka Imam Malik da aka tambaye shi yaushe ne ya kamata mamusu miƙe lokacin da ake tada iqama, sai ya ce ya danganta, wani na da nauyin jiki, wani na da sauƙin jiki. Ya ce ba wani abu takamaimai da na sani daga ainihin abubuwan da suka gabata, sai dai ni ina ganin wanda ainihin yake da sauƙin jiki zai iya tashi da wuri, wanda yake da nauyin jiki in yi jinkiri. Ala ayyi halin dai duk abinka kai mamu illiman ya ce Allahu akbar, dole dai ka miƙe tsaye ko? To maqasudi, in dai aka gama tada iqama, liman ya tabbatar an hada sahu. Jama'a, hada sahu a daina sakaci, ana hada yatsa da yatsa, ana hada kafa da kafa ne. Karka tsaya a sallah kamar yadda zaka tara kwallo, kamar zaka tara kwallo, wannan kafa ta kalli gabas maso kudu, wannan gabas maso arewa, haka a'a, ka miƙe yatsun kafafuwanka, kafafuwanka su fuskanci al-qibla. Haka hadisi yazo sahihi a cikin sunan Abi Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah. Annabi yana miƙewa ne komai ya fuskanci al-qibla. To kaga in ka miƙe komai ya fuskanci al-qibla, kafafunka suka fuskanci al-qibla, wani na zuwa in ya sa tashi kusa da taka, sai ga an daidaita sahu. Ka faɗo haka. Haka nan liman, ga Sayyidina Umar, aka ce yana cikin ɗabi'ar shi ma wani lokacin sahu sahu yake ji, ko kuma ya sa abi mishi sahu sahu, sai an tabbatar da an daidaita sahu, an hada iqama. To ba daidai bane dai ai sakaci game da matsalar hada sahu, saboda Bukhari ya rawaito hadisi Sayyidina Anas da ya iso Madina daga Kufa, yana shiga cikin gida sai ya fashe da kuka an idar da sallah. Aka je aka same shi, wannan tsoho lafiya kake kuka? Yace duk abubuwan da manzo Allah ya banmu akai, babu abin da naga kun yi sakaci akai, sai hada sahu. Ba ku hada sahu yadda ya kamata, ma'ana hada sahu ya sa Anas yana kuka. Amma yanzu ka je ka ga yadda mutane suke hada sahu, wai akan an gyara ma, dan da hada sahu al'amari ne wanda ma ba ma a yin shi ma a kasan nan. Zaka ce masallacin ku ba ma sarki yana zuwa sahun farko, kashe shi ake dama na sarki ne. Yau da sarki ya tsaya a sahun farko shi kadai kamar dukka, wai shi sarki wahdahu la sharika lahu laysa safi. Man akhbaraka bihadha ayyuhal amir? Kana sarki ka shiga ka hada, ka fada da kowa, wallahi tallahi wannan cudani da talakawa ba shi zai sa a rena ka ba. Amma abinda zai sa talaka ya rena ka shi ne talaka ya gano kai azzalimi ne, kai ne sama da faɗi ne, ya gano kai fasiki ne, ya gano kai matsafi ne, ya gano kai mushriki ne, to girmanka ya zube, din rawaninka duk alkabbarka wallahi yana maka ganin samfarewa ne, baka da wani amfani. Amma abinda ake so ka kiyaye gaskiyarka, ka yi adalci. Sai ka ga Sayyidina Umar, mun ba da labarin yadda rigar shi take, amma kowa tsoron shi yake saboda ya tsaya da gaskiya. Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce matukar ka saka tsoron Allah a zuciyarka, sai Allah ya sa mutane sai su rinka jin tsoronka. Abin ba babban riga ba ne, wani zaka ga ya sa malin guda uku, ya sa alkyabba, ya sa ga naɗi kamar zai taɓo saman ɗaki, amma ba wanda yake jin tsoron shi. Saboda ne an haɗu da shi a wurin kaza na fasikanci, wurin zalunci kaza an samu da sa hannun shi, wurin sama da faɗi kaza an samu shi yayi. Yana shi ne yake da girma, kuma bayan girman shi ya gama zubewa. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To Sayyidina Umar Allah ya ƙara mishi yarda, har sai ya tabbatar da cewa babu wani ainihin wato giɓi a cikin sahun sai wuce kabbara. Rubbama qara'a surata Yusufa aw an-Nahl aw nahwa zalika fi ar-rak'ati al-ula hatta yajtami'a an-nas. Wani lokacin Sayyidina Umar sai karanta suratu Yusuf a cikin sallar asuba, wani lokacin sai karanta ainihin suratul Nahl, ko kuma wata sura dai ainihin wato makamanciyarta a raka'a farko. Yana wannan tsawaitawa ne yadda har mutane su taru, saboda sallar asuba ce mai yawa, wani ya makara. To wannan amri ya ce wa ma huwa illa an kabbara, ya ce da zarar da Sayyidina Umar ya kabbara ya fara karatun sallah, sami'tuhu yaqulu, sai kuma kadai sai na ji ne shi ka yanke, sai na ji na cewa katalani au akalanil kalbu, sai na ji na cewa kare ya kashe ni, ko kuma na ji na kare ya cije ni. Ma'ana yau Sayyidina Umar ya wuce, ya fara karatun sallah kenan, sai na ji kawai yana cewa kare ya cije ni, kare ya cije ni, ko kuma yana cewa kare ya kashe ni, kare ya kashe ni. Mai riwaya ne ya manta takamaiman abin da Umar yake, don haka ya kawo bi din hima ta'anahu, yayin da ainihin wannan ainihin mutum ya soki Umar da wannan wuka. Fatara al-ilju, sai shi wannan ba ma guje, sai ya yi tsalle bisikinin da wata wuka zata tarafai ne, wadda take da ainihin kunnuwa guda biyu, yadda aka siffanta wuka ce zindimeniya, tana da tsini, tana da kaifinta gefe da gefe, sannan tana da wasu kunnuwa a tsakiyarta. Yadda in aka nuna ta a cikin mutum ta yanka, sannan in ta tashi fitowa sai ta fito da wasu abubuwan dama da hagu, tunda tana da kunnuwa. To irin wannan wuƙar ce sai zo da ita. To da ya soka wa Sayyidina Umar, aka ce ya mishi suka uku, ya soka mishi a saman kirji, a daidai ƙasan kirji, sannan gefen kirji, sannan sai ƙasar mara. To ta ƙasar mara ce da ya faska Umar, da ya fisgo sai ya fito da uwar hanjin shi, ya fasa uwar hanjin Umar. La yamurru ala ahadin yamina wala shimalan illa ta'anahu, da ya saki Sayyidina Umar sai ya zama da ya zo zai gudu dama da hagu, duk inda ya zo wucewa da ya ganka sai ya soke ka cikin musulmi, haka ya rinka yi. To abin da za ka ce, ta yaya aka yi har wannan ba ma guje ya samu kawowa zuwa ga Sayyidina Umar? Matsala ce ta faru. Kowa ya san wannan mutum ba ma guje ne daga cikin sahabbai waɗanda suke wannan lokaci. To amma yau an gan shi a masallaci da sallar asuba, kowa zai mishi kyakkyawan zato na cewa ya musulunta ne. Don haka an gan shi ya musulunta, babu wani wanda zai ce a kai dan menene ka shigo mana masallaci, ana ganin ya musulunta ne. To saboda haka aka kyale shi har ya kai ashe shi kuma wannan ta'addancin ya taho yi. Hatta ana 13 rajulan mata minhum sab'a, har sai da ya soki mutum 13, daga ciki 7 suka mutu. فلما راى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برمسا واتو اشي wannan abin da ake nuna mana jama'a duk sa'an da muka ga wani abin mamaki ba kuma zamu rinka kalmomi ne waɗanda ba na musulunci ba, in kaga abin mamaki ba cewa zaka yi bala'i, ba bala'i zaka kira ba, tasbihi zaka yi ko kai kabbara. Da musulmi suka ga wannan, suka ji murya ta dauke, suka tabbatar ba lafiya, sai suka rinka subhanallahi, ba ma sun taba yin kuskure tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Matalana annabi yana limanci sai matsala ta faru, wasu sai suka rinka yin tafi, suka rinka tafa hannu, suka rinka tafa hannu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da aka yadda da sallah, sai ya ce ai daga yau in matsala ta faru, tasbihi za ku rinka yi, shi ma za ki yi, mata kuma su ne suke yin tafi, mata su suke yin tafi. Akan riwaya da take cewa at-tasfiqu lin-nisa'i, tafi kenan. Akan riwaya da take cewa at-tasfihu lin-nisa'i, da ha sai zama bayan hannu za su rinka bugawa, kada sautin maye abin nan ya ƙara da yawa. Ma'ana tambihi ake son su yi wa liman kawai. To shi ne sai zama yau ga matsala ta faru, sai suka rinka subhanallahi subhanallahi. Fa salla bihim Abdurrahman ibn Awf
sai Abdurrahman bin Auf sai ya wuce ya salla salatan khatifa. Abdurrahman sai ya salla wanda yake takaitacciya, aka ce raka'a farko sai karanta Fatiha da inna a'tainaka, raka'a ta biyu sai Fatiha da idza jaa. Falamma sarafu, a yayin da aka sallame salla, qala ibn Abbas, sayyidina Umar yace ya Abdullahi dan Abbas, sayyidina Umar sai ya kira wani matashi cikin sahabbai kenan, sai yace unzur man qatalani, ka duba ka ga waye ya kashe ni, waye ya yi mini wannan makami. Fajala sa'atan, sai sayyidina Umar ya sayyidina Abdullahi dan Abbas ya dan kewaya dan lokaci kadan haka, ma'ana jala. Daga nan aka samo sunan aljawalatu, mashin da ake cewa aljawalatu, daga aljawlu, yawo ko kewayawa, saboda mashin galibi ba a buga shi a tafiya mai nisa, sai dan kewayo na cikin gari. To shine nan ma aka ce fajala sa'atan, wannan kalmar ta zo cikin akhbari, ma da yake magana akan mutumin da yake sallah sai tunanin shi ya dan yawo kadan, to sai ainihin Abdullahi dan Abbas sai dan kewaya kadan haka. Summa jaa faqala, Abdullahi dan sai sayyidina Umar da ya aiki Abdullahi dan Abbas, sai Abdullahi dan Abbas ya dawo sai ya ce gulamul mughira, ba wannan ne na mughira, shine ya soke ta, shi ya kashe ka. Kala sai sayyidina Umar ya ce as-sana'u, bararren yaran nan da aka ce ya iya kira, a daidai wannan lokacin aka ce kafin haka ta faru, sayyidina Umar yana tsaye cikin sahabbai, sai wannan bawan sai ya zo wucewa, sai sayyidina Umar ya kira shi ya ce ba labari ya zo gare ni an ce kai din nan kwararren makeri bane, za ma kai mana injin niƙa wanda ainihin zai rinka da iska zai rinka kewayawa, don a zamanin su ana injin niƙa ne da jaki, yadda ka san ana suga mazan kwaila, misali ana kora jaki, suga da ake cewa rawar doki, ana kora doki yana kewayawa, to a zamanin su kuma jaki ne ke kewaye injin, ana kora shi a wancan zamanin, zamanin sahabbai. To sai wannan bawa ya ce shi ko zai kera wani injin niƙa, wanda an tashe shi to da iska, iska ce za ta rinka bashi wutar da zai rinka yin aiki. Sayyidina Umar da ya ji labari sai ya ce ba an bani labarin za ka yi mana wani injin niƙa wanda da iska zai rinka aiki ba. Shi Sayyidina Umar ya nemi shi tambaya ne, tambaya ta al-istifsar, neman bayani. Shi ko sai ya bashi ansa da gatse, sai ya ce ai ko zan yi maka wani injin niƙa da duk duniya sai an ji labarin shi. Ma'ana wata irin kira ta wuce a kashe ka, ai an yi maka kira ko duk duniya kuma ba a ji labari ba, kaga ya gaskata abin da ya faɗa. To shine sayyidina Umar da ya ji an ce ba wannan ne na Mughira, ai shi ya maka wannan abun. Kana sai sayyidina Umar ya ce as-sana'u, kwararren makerin nan? Kana na'am, sai Abdullahi ya ce eh. Kana sai ya ce qatalahu Allah, Allah ya tsine mishi albarka. Ashe wancan hadisi da annabi yake cewa laysal mu'min bi la'anin wala bi ta'an, mumini ba mai suka bane, ba mai la'anta bane, ashe wannan hadisin yana maganar mumini bai kamata ya rinka la'anta ko suka ko zargi ba, sai a inda ya cancanta. Suka ta hasada ko la'anta haka siddan ba gaira ba sabab, to wannan aka hana, ko kuma yawaitawa, ko da abin da ya kamata ne to ba a neman ka da ka rinka yawaitawa. Tunda gashi sayyidina Umar ya ce qatalahu Allah, da cewa qatalahu Allah, Allah ya kashe shi, to cewa ya qatalahu Allah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana, tunda ya kara gini akan kalmar dole zan akwai wata ma'ana ba kisa ba, Allah ya la'ance shi. Laqad amartu bihi ma'rufan, sayyidina Umar yake kaga ni na kyautata mishi, naje na samu mai gidan shi Mughiratu, nace sassauta mishi game da kuɗi da ya dora mishi da zai rinka kawowa, ni ne mishi aikin alkhairi amma kaga shi yamin sharri. Amma sai Umar yace alhamdulillahi alladhi lam yaj'al mitati bi yadi rajulin yabda'i al-islam, na gode Allah da Allah ya sa mutuwata bata zama a hannun wani mutum da ke riya shi musulmi bane. Ma'ana inda a ce wani mutum ne da ya taba yin sallah, yayi salati, yayi sujuda ga Allah, to da wannan mutum shikenan ba yadda za a yi da shi, don in an je kiyama duk gwagwarmaya da zai shiga aljanna, dan duk laifin da kai in baka yi shirka ba. In Allah ya nufi cikin rahama shi sai ya yafe maka kai tsaye, in Allah ya nufi cikin adalcin shi sai maka azaba gwargwadon laifin ka, sa'annan a fitar da kai. To Umar yace na gode Allah da ya zan wanda ya kashe ni ba mutum bane wanda ya taba yin sujuda ko da sau daya ga Allah, balle kafa hujja ga Allah, Allah ya kyale shi. Kad kunta anta wa abuka tuhibbani an taksura al-uluj bil madina, sai sayyidina Umar ya dawo kuma yana magana da Abdullahi dan Abbas yace dama da kai da babanka kun kasance kuna son a yawaita kawo maguzawa garin nan, to ga irin ɗanyen aikin da suka yi mana kenan, in ba kuma manta ba magana da na faɗa a baya. sayyidina Abbas yana da yawan kawo bayi Madina, Umar kuma yana kyama. Yace to ga abin da nake tsoro gashi nan ya faru. Wa kana al-Abbas aktharahum raqiqan. Sayyidina Abbas ya kasance ya fi su yawan bayi. Fa qala sai yace in shi'ita fa'altu aw in shi'ita qatalna. Sai Abdullahi dan Abbas yace ranka ya dade, ai yanzu ma ba a makara ba, in ka so zamu iya koran su daga Madina, ko kuma in ka so duk zamu bi mu karkashe su. Qala sai Umar yace kazabta, maganar banza kake kenan, ihu bayan hari kenan. Ba'da ma takallamu bi lisanikum, bayan kun yi sakaci har sun koyi larabci, sun iya yarenku, wasallu qiblatakum, suna yin sallah suna fuskanta alqibla irin taku, sun musulunta. Ai tunda sun musulunta, magana a kashe su kuma ko a kore su, ai bata taso ba. Ihu bayan hari kenan. Wa hajju hajjakum, sun yi haji irin taku. To abinda sayyidina Umar yake kenan, ma'ana in an ce a bi bayin nan a kashe su, to mafi yawanci sun musulunta, dan me za a ba a karkashe su kuma? Kafin a kawo su ne ake cewa kar a kawo su, amma an riga an kawo su, wasu sun musulunta, waɗanda suka ƙi musulunta kuma ga irin ta'addancin da suka yi, kuma daga baya ake a karkashe su, an riga an makara. To bayan da aka gama wannan tattaunawa, fahtumila ila baitihi, sai aka ɗauki sayyidina Umar sai aka kai shi gidan shi. Fantalaqna ma'ahu amru dan maimun, kaga ƴan jarida kenan, sahabi ne matashi, yana daga cikin sigaru sahaba, ƙanana cikin sahabbai. Shi yasa a cikin sunna jama'a ba a koran ƴan ƙananan yara, an ga suna sa ido, an je wurin jana'iza ne, an je wurin ɗaurin aure ne, an je wurin sallah ne, an je sallar gawa ne, kuka ga ƴan yara suna shigowa a matso da su gaba. Nan gaba kai liman da zaka ce a kore su, ba fa kai ne limamin ƙarshe ba fa, nan gaba kai zaka mutu, waɗannan ƴan yaran cikin su za a samu liman, cikin za a samu mai anguwa, cikin za a samu mai shela, don haka ku bar su matso kusa. Sallar gawa aka je, da yara suna tsoron al'amuran gawa, dan aka ce an yi mutuwa a gidan ku ma, duk sai ku shafa bakin gawayi a goshin ku. Da haka ake son da ake maguzanci. Alhamdulillah aka zo aka musulunta, yanzu ba a yin irin waɗannan abubuwa. To ba daidai bane yanzu yara sun daina tsoron irin waɗannan abubuwa. In yaro ya zo za a yi sallar gawa, Imamul Bukhari ya ce babin da ke bayani akan ya halatta a shigar da yaro sahun sallar gawa. Me dalili sai ka hadisin Abdullahi dan Abbas? Abdullahi dan Abbas yace har Annabi ya kusa rasuwa shi kuma bai balaga ba. Yace aka zo za a yi sallar gawa, ana cikin tafiya ne sai manzo Allah sai ga wani kabari gefen hanya. Lafiya, sai aka ce ai wannan mutum ne, wannan mata ce mai dan share masallaci din nan, ne ta mutu ba a damu ba, kawai aka je aka rufe ta. Manzo Allah yace a ai sahu ai mata sallah. Aka miƙe ane mata sallah. Ibnu Abbas yace ni ma ina cikin sahun sallah din. Imamul Bukhari ya kafa hujja da wannan akan haɗan yara ana hada sahu da su. Shi yasa yaran nan ku ne kuke ganin ba su da muhimmanci, suna da muhimmanci a wurin Allah. Suna da muhimmanci a wurin manzon Allah. Ku bar su, in an je makabarta za ga yaro yana leƙawa ya gane ake yi, to ku dan mammatso da su, ku ce ku kalla ku kalla, ku ne gobe za ku yi. Dan kai liman ba kai ne na ƙarshe ba, ba kai ne dan autan limamai ba. Za ka mutu, su kuma za a naɗa su. To in ba su ga yadda ake yin irin wannan ba, shine sai ku ga an tura mutane su tafi makabarta, sai su je su yi kabari, gashi nan kamar jaki za a saka a ciki, sun yi shi gashi nan diga guda, ya yi tsawo, ya yi faɗi, ya wuce ka'ida. Dan me? Ba su taɓa gani ba, kuma ƙarfi ne, ga ƙarfin tsiya amma babu saiti. Ƙarfin tsiya babu saiti, ina ma'ana ƙarfin tsiya babu saiti, ga ƙarfi babu karatu. Ba a taɓa nuna musu yadda ake haƙan kabari a sunna ba. Dan haka tunda suna da ƙarfi suka je suka fara diga ƙasa, sai ya ga ta kawo mishi kwankwaso, sai ya yi ta yi ko sai ɗayan ya ce to a ƙara. Jar wal majruru kenan, muta'allaqani bil jahli. Allah kiyaye. Saboda haka ya jama'a, haka ake wa yara. Shine sayyidina ainihin wato Amr dan Maimun yace shikenan fantalaqna ma'ahu, da aka dauki sayyidina Umar mun ma sai muka bi. Yanzu ba gashi garin daukan labarin, gashi ya zo yana ba mu labari ba. To ƴan jarida kenan, duk inda za a leƙa ka gansu, to su ne waɗannan sahabbai suka bi suka kwakulo mana, su muka gano waɗannan sunnoni jama'a. Alherin Allah ya kai gare su. Wa ka'annan nasa lam tusibhum musibatun qabla yawma idin, yace kamar tun da mutanen Madina suke masifa ma bata taɓa samun su da a wannan ranar, saboda sun damu. Jama'a, in aka ce kuna da shugaban ƙasa adili, wallahi in aka ce ba shi da lafiya kowa zai damu. In aka ce za a kai shi asibiti, kowa yana tunanin ko dai ma shugaba ya mutu ne ana ɓoye mana gaskiya, kowa zai damu. Amma wallahi in aka ce shugabanku azzalimi ne, to ka san yara suna da wani wasan ojojiyo da suke cewa kura ta mutu mun hunta. To wallahi haka za ka ji ana farin ciki. Da an ce ya suma sai ka ji ana cewa Allah ya sa ka da farfaɗo, Allah ya sa ya wuce, a sauka lafiya. Saboda me? Saboda ya kukumce mutane, babu rahama a cikin mulkin shi. Yanzu gashi sayyidina Umar bai mutu ba tukuna,
amma gashi Amr ya ce kamar masifa ba ta taba samun mutane ba, saboda suna da shugaba mai adalci yana kyautata musu. Sayyidina Umar jama'a shi ne ya fito da wani irin wato albashi na gata. Ina ma'anar albashin gata shi ne baka yi aikin komai ba a ɗibi kuɗi a baka, obeji kenan komai. To Sayyidina Umar dai shi ne na farko ya fara tsarawa, ya ce waɗannan sahabbai da jininsu da guminsu aka tattara wannan musulunci har ya kawo iwar haka aka samu kuɗin da aka samu, don haka duk wata sai aka ware wani a aika mai da dubu kaza, wance dubu kaza, yara da manya. Aisha ta ce wallahi ban cinye na watan da ya wuce ba, kuma sai a kawo na sabon wata. Waɗannan kuɗi na baitul mali ba a ce mutum ɗaya ya mallaki miliyan kaza ko biliyan kaza saura kuma suna shan wahala ba jama'a. Allah maɗaukakin sarki cikin adalcin shi ba zai yi kuku ɗari ya baku abincin mutum goma ba. Allah bai taɓa yin haka ba. In yi kuku ɗari abincin mutum goma zai baku, ko in yi kuku ɗari zai baku abincin mutum ɗari ne ko fiye da haka ma. Amma ba zai yi Allah ya ƙuntata muku ba, ya matsa muku. Allah yana da adalci, yana da tausayi a cikin rahmaniyar shi. Sannan babu abin da Allah ya fi ƙi irin jama'a a yi ƙarya a danganta gare shi. Ƙasa tana cike da kuɗi da wadata da yalwata, ku kwashe kuɗi, ku da iyalanku kuna jin daɗi, ku da ƴaƴanku kuna jin daɗi, hankalinku a kwance da ku da aminanku. Amma kuma ku fito ku ne wa Allah ƙarya, kuna cewa ƙasa ba kuɗi, tattalin arziki ya karye, za a saida kamfanoni kaza, za a yi kaza, za a yi kaza. Ku duba irin wannan zalunci, ta yaya aka samu wuta a gidan shugaban ƙasa ba a samu a gidan talaka ba, ta yaya aka samu wuta a GRA ba a samu a anguwar kutare da makafi ba, ya aka samu wuta a barikin soja da barikin 'yan sanda ba a samu ainihin wuta a cikin gari ba. Ma'ana al'amarin ya zama kashin dankali, babba ya danna ƙanana. Ashe su kansu mutanen cikin gari da suna da makamai za su iya sa uniform su zama sojoji ƙarfi da yaji, ashe za a iya ba su wutar lantarki a ba su ruwan famfo? Ashe abin da ƙarfin tsiya ne? To wannan shi yake ja ka ga ƙasa ta kasa zaman lafiya. Duk wanda ya fahimci al'amarin na ƙarfi ne, na ƙwata ne da bakin bindiga, shi ma sai ya sha dare, sai ku ji an ce an samu wani shugaban 'yan tawaye ya shiga cikin daji yana yaƙar gwamnati. Don me? Ya san ashe abin ba arziki ke bayarwa ba, me ke bayarwa? Ƙarfi. Kuma ƙarfin nan yana da shi. Saboda haka ku yi adalci jama'a. A nan ƙasar Afirka aka samu shugaban ƙasa zai yi ritaya, mutanen ƙasar shi suka yi ta zanga-zanga. Ƙasar Tanzania shugaba Julius Nyerere ritaya zai yi, ya tsufa, an yi zaɓe ya ci, an yi zaɓe ya ci, an yi zaɓe ya ci, ya ce kai jama'a ku yafe ni, na gaji shugabancin ƙasa. Wanda shugaban Najeriya yake ya gaji, sai dai ya ga bala'i ya kawo ba kuri. Amma lafiya lau tana tafiya, sakta ne ke ce ya haƙura, ina zai yarda? To amma shi ya ce ya gaji, tunda bai tawa komai ba, aka ce bai da gida ma, gidan kanshi bai mallaka ba. Musulmi ne? Ba musulmi ba ne. Don Allah arne ya iya wa mutanen ƙasar shi adalci. Kuna musulmi, kuna sallah, kuna salati, kun je aikin hajji, kun yi umara, amma kuna cutar mutanen ƙasashenku? Saboda Allah, za ku iya ɗaukar zunubin da ainihin za ku zalunta na talaka guda ɗaya? Talaka ɗaya kwana da yunwa. Sayyidina Umar yana cikin akhbaru Umar, yana cikin littafin Shehu Usman Wujudul Hijra. Sayyidina Umar ya ce aje a ɗibi tifa duk a yi cikon ƙasashe, duk inda aka samu kwai, duk wata gada, duk wani gwanalo aje a ɗora mishi gada, duk wani kwatani a sa mishi katako a sa gada a gyara. Yace don kar a ɗoro wa jaki ko alfadari mangala ya yi tsalle zai haura kwatai ya kasa. Allah ya tara Umar daga shiga aljanna ranar kiyama. Jaki kenan da alfadari, wanda ina iya kashe a kiyama, kuno turaba, turbaya za a ce su zama. Amma Umar bai san jaki ya tuntuɓe ya faɗi, don ka a tambaye shi a ranar alkiyama. Mutum nawa ne yanzu zai gaza tuntuɓe ya faɗi saboda hanya ta lalace, kwatami ya lalace, titi yanzu in ka sai mota ba ta shekara ɗaya, ɗan black market su lalata maka injinta, saboda ne sun lalata ainihin al'amarin man fetur. Kanikawa kowa ya ɗibi bakin mai ya sa wa jikin shi ya tsaya a bakin hanya, shi ma ya zama baka nake, su kwanto maka mai kyau su sa maka jabu. To waya za ka yi? Titi kuma ka zo gwamnati ta bubbuge maka motar gaba da baya. To irin wannan ijtima'ul juyushu, taron dangi da aka yi akan mota, kai shi za ta kai labari jama'a? Mun fahimci wannan da kyau? to sayyidina Umar kenan Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Gashi matsala ce ta samu kowa hankalin shi ya tashi tunda an san adalci yake. Fata'ilun yaqulu la ba'sa, jama'ar gari sai aka dauki surutai iri-iri, wani yake to al'amarin dai babu laifi, ana fatan sarki zai samu sauki. Wa qa'ilun yaqulu akhafu alayhi, wasu kuma sai ce to mu dai muna jin tsoron kada kuma daga wannan rauni sarki kuma ya mutu. Wa utiya bi nabizin, ana nan sai aka kawo sayyidina Umar nabiz. Nabiz din nan ini dabino ne suke diba sai su zuba shi a cikin ruwa sai a sa a salka. Maka sa a salka, salka din nan kamar rago ko akuya in aka yanka sai a kifeɗe shi sai a zare naman tauya a kuma gyara fatar sai ta zama kamar randa, sai a rataye ta jikin bango a zuba ruwa. To sai a kawo bazine sai a sa, sai ka ji ruwan yayi zaki kamar yadda ake zoko yanzu ake dan abubuwan kulora na sha. Yanzu kuma a zamaninsu wannan al'amarin bai nisa ba, sai a ɗibi dabino sai a zuba, sai ka ji ga sanyi kuma ga zaki, shi ne nabiz. Sai aka zo da sayyidina Umar fasharibahu, sai ya sha. Fakharaja min jawfihi, sai wannan ainihin tsini da ya sha sai ya fito ta cikin shi inda aka huda mai. Thumma utiya bi labanin, sai kuma aka zo da nono. Fasharibahu, sai ya sha. Fakharaja min jurhihi, sai nonon ya fito ta rauni. Fa'alimu annahu mayyitun, daga nan sai jama'a suka tabbatar Umar fa tashi ta kare, zai mutu. Fa'adkhalna alayhi, shikenan sai ainihin fa'adkhalna alayhi, amru yace sai muka shiga mu masu dauko rahoto, masu dauko labarai, sai muka shiga. Waja'a an-nasu yusnuna alayhi, sai kuma mutane suka zo suna yaban sayyidina Umar. Jama'a kun ji, yanzu Umar an ga zai mutu, an tabbatar da yayi aikin alheri, kunnuwansu sun jiye musu, idanuwansu sun gane musu. Manzon Allah ya faɗi darajojin Umar, babu shakka akan abubuwan da suke faɗe, ba ƙarya suke ba jama'a. Ba suna faɗe ne don su samu kwangila ko su samu fegi ko su samu kujerar aikin hajji ba, gaskiya ce suke faɗe tunda sun gine daga harshen manzon Allah. Amma bari ka ji abin da Umar yake ce musu, zuwa suke suna yaban shi. Wa ja'a rajulun shabbun, ana cikin haka sai ga wani matashi ya zo. Faqala abshir ya amira almu'minina bi bushra Allah laka, ya sarkin mu'minai albishirinka, alherin Allah ya kai gare ka. Min suhbati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa qidamin fil islami ma qad alimta, ka zauna da manzon Allah, kai sahabi ne, ka samu daraja. Sannan ga irin rige-rige da kai tun farko ka shiga musulunci da dima-dimin shi, ko kuma wa qadamin fil islami, irin falalolin da kake da su da darajoji a cikin musulunci wanda kai da kanka ka san su. Summa wallita, sa'annan kuma aka dauke ka aka nada ka, ka zama kai ne shugaban musulmi. Fa adalta, kuma kai adalci. Summa shahadatin, sa'annan kuma ga shahada ka zo ka samu. Jama'a kun ji, wani saurayi ne kwaya ɗaya ya fito yana yaban sayyidina Umar, ba samari miliyan biyu bane nan, saurayi ne kwaya ɗaya ya fito yana yaban sayyidina Umar. Yabo na gaskiya ba wai a tara, wannan saurayi kuma sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ƙarya yake faɗi ba, ya ji ne tabbas. Sayyidina Umar kuma kamar yadda wannan saurayi ya faɗi, gaskiya ne abubuwan da aka faɗa, shi ya san haka. Amma saboda kasancewa wallahi duk wanda ya san Allah to ya fi kowa tsoron Allah. Duk mutumin da ka ji ne wa al'amarin Allah karan tsaye bai san Allah ba ne, gwada daga yaranka ka gani. Ɗanka in an taɓa yi mishi allura ko an taɓa yi mishi kaciya, ran da duk ka kamo shi kace za a yi mai allura, ka ga yadda za ku yi tsere, don ya santa, don haka yake tsoranta. To haka duk wanda ya san Allah haka yake tsoron Allah, wanda duk ka ji yana ɗaukan al'amarin Allah ba komai ba komai, wallahi bai san Allah ba ne. Manzon Allah bai san Allah ya fi kowa tsoron Allah, don haka da an taɓa yi zai ce ana atqakum lillahi, na fi ku jin tsoron Allah don na fi ku sani shi. To sayyidina Umar kala, sai ya ce wajidtu anna zalika kasafun, ya ce kai saurayi, kai a hankali, na so ni in aka waye gari a kiyama ya zama ainihin kasafun, ya zama ba yabo ba fallasa, la alayya wala liya, ma'ana ya zama in aka tashi kiyama in tashi ma ba yabo ba fallasa, ai da asirina ya rufu. Ka duba irin yabon da aka yi mishi, kuma ku duba kamaccen yadda na faɗi a baya jama'a, saurayi ne kwaya ɗaya zo yana faɗan yabo na gaskiya. Ba wai yanzu samari ne aka tara su miliyan biyu ba ko miliyan goma suna faɗan abubuwa wanda yake ƙarya ne ko gaskiya, wallahu a'lamu biha. Amma yanzu saurayi ne yake faɗan abu na gaskiya. Amma sayyidina Umar ya ce kai canka ka yi shiru, abubuwan da kake faɗe ni da zan samu a tashi kiyama ba yabo ba fallasa, da asiri na ya rufu. Falamma adbara, da wannan saurayi ya gama faɗan abin da zai faɗa, ya bada baya, iza izaruhu ya masul arda, sai sayyidina Umar yana cikin jini ta jama'a zai mutu, saurayin nan yazo zai mishi yabo, zai mishi zigazigi, amma ya dakatar da shi. Sannan sai ya juya zai tafi, sai ya ga kwarjallan wannan saurayi, kamar yanzu a ce wandon saurayin, sai ga yana jan ƙasa. Sama ba haka samarin suke ba, tunda ba san addini ba, an tara saurayi miliyan biyu ba su san addini ba, haka za a ga wandon su kamar tantabara. To haka shi ma wannan yaban kawai ya zo zai zuduguta din. Shi ne sai ainihin sayyidina Umar kala, sai ya ce rubbi alayyal gulama, yaran nan da ya zo ɗazu yana yabona, ku dawo da shi. Kala da saurayin ya zo, sai Umar ya ce ibna akhi, ya kai ɗan ɗan uwana, kamar tausasawa ne, ya kai ɗana, irfa saubaka, ka ɗaga tufafinka, jama'a ku dubi al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkari hatta inda mufaraqatir ruhi, ran shi zai rabu da jikin shi, amma duk da haka sai da ya amsa sunan shi al'ummar annabi ne. Da Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, ku al'umma annabi ku kuka fi kowa alkhairi cikin mutane. Duk mutanen da aka halitta aka bayyanar da su ga al'umma, ku kuka fi alkhairi, me yasa kuna umarni da kyawawan ayyuka kuna hana munanan ayyuka? Sayyidina Umar ran shi ne zai rabu da jikin shi, kaga wani saurayi yana ainihin jin kwarjallan shi, wandan shi ko rigan shi ko alkyabban shi ko rawani na jan ƙasa, sai yace ka ɗaga tufafinka ya ɗana, fa innahu abqa li thawbika, shi zai fi wanzar da wannan tufafin naka, ka je ka duba wandan da ke jan ƙasa ko rigar da ke jan ƙasa, ka ga yadda wandan ya cinye a ƙasa, ina wandan zai je? Babu inda zai je. Dan haka sai sayyidina Umar yace fa innahu abqa li thawbika, shi zai fi wanzar da wannan tufafi naka, tunda bai ja ƙasa ba balle lalace. A wata riwaya an kali saudika, shi zai fi tsabtace tufafinka, dubi rigar da take jan ƙasa don Allah ka ga yadda ƙasan ta ya daje, kuma duk tarkace ta taɓa. Wa atqali rabbika, kuma yin haka shi ya fi nuna tsoro ga ubangijinka. To bayan da sayyidina Umar ya gama wannan, yanzu sai kuma zai tattalawa kanshi makwanci jama'a. Sayyidina Umar sarkin muminai, inda za a kwantar da shi in ya mutu ya zan kabarin shi bai mallaka ba, shine yanzu zai roki arziki a wurin wata mata wadda take tana cikin talakawan shi jama'a. Ba kwacewa za a je a yi ba, ba zuwa za a danne ba, te Allah ya isa, a'a roƙonta za a yi. Sai ce ya Abdullahi ibn Umar, sai kira dan shi Abdullahi dan Umar, yace ya kai Abdullahi unzur ma ba alayya min ad-daini, sai fara da bashi. Shugaban ƙasa ana bin shi bashi jama'a, akwai dukiyar kuma, kuna jin da dukiyar da aka tara jama'a, dukiyar nan da aka tara tafi karfin PPF, tafi karfin duk wani directory da kake tunani, duk wani abu. Don wannan sayyidina Umar ya ce an tara kudin da zai kafa wani tsari wanda har abada gajiyayyu za su yi ta cin moriyar shi. Wani kwamiti ne aka kafa a kasashe irin namu din nan jama'a, wanda yake har abada gajiyayyu yana cin moriyar shi. To kuma Allah ya isar gajiyayyun nan, wannan kuturu da ke jan ƙafa, wallahi in ya duƙunƙuna hancin shi, Allah ya isar, wallahi sai ka wargaje. Tunda an cuce shi, da wanne zai ji? Da kuturta ko da yunwa? Da yawo a rana ko kuwa da neman abin da zai ci? Kuma jama'a na jin haushin shi. Ya je ya tsaya, ya yi haki, ya yi jawabi, ya yi don Allah, don annabi, don duk sidi, duk ya faɗa, ba a bashi ba. Jama'a kuma suna jin haushin shi. Manal musabbib, waye ya sabbaba? Kai ne ka sabbaba. Inna Allah la ya'muru bil fahsha, ku daina mugun abu kuna dangantawa ga Allah. A ce a to Allah ne ya saka shi tsakani da Allah, an Allah ne ya saka shi, kai kuma Allah ya dauke ka ya saka ka a cikin waɗannan miliyoyi, an yi adalci kenan haka? Shin kai wannan haka ka waye gari ka zanka koko da kanka kawa wasa? Idan da a ce kai din nan ba ka wasa ba, wannan kuturin da wannan makaho da wannan gurguwa da wannan da ba ta zo tana cewa dan Allah jama'an musulmi ku taimake ni, uban ƴaƴan nan ya rasu ba yadda zan yi, duk da ba za su yi haka ba. Duk mugun aikin ka ne da kai da wani da wani da waɗanda suka gabata da waɗanda suke nan akan mulki, duk mugun aikin ku ne ya kawo waɗannan mutane suke yawo. Ba wani tsari da za a ce za a tara makafi, za a tara kutare, za a tara guragu. Ku saki arziki yadda Allah ya sako shi da dumudumin shi ya fasu akan ƙasa, ba wanda zai je bara. Babu wanda zai je bara jama'a. To amma Allah ya wadata, amma ku kun kuntata. To ku dai ji tsoron Allah, domin da ya wuce sati ɗaya ko sati biyu ba wani matashin gwamna ya mutu ko auren fari bai yi ba. yayi gwamna, yayi wawasa, yayi wawasa, mutane sun yi Allah ya isa, sun yi Allah ya isa, ba ruwan shi ya tafiya ne musu dariya, yana tafiya kawai shikenan mota ta kwantse shi, to dama ina zai je? Ko auren fari bai ba, don haka kudin ya gama tara su, abin da zai yi da su din bai fara ba, kuma Allah ya sa karfin Bature ya nike shi, kuma ya je ma a quwwatil hujjati alaihi, Allah yana da hujja mai karfi ya kama shi. Talakawa sun yi Allah ya isa, ma'aikatan gwamnati tsofaffi kowa ya yi Allah ya isa, amma shi yana ganin ya ja ya tafi, an cire shi gwamna ya dai samu abin da ya samu, ko auren fari bai ba, mota ta kwantse shi, ba a wuce sati biyu ba. Allah ya kiyaye. To sai ce ya Abdullahi zur ma za alayya min ad-dayn, ya kai Abdullahi a tafi a bincika, ka bincika ka gani nawa ake bi na bashi. Fa hasabuhu, sai aka je aka yi lissafi, wane yana bin shi kaza, wane yana bin shi kaza, har manzon Allah da ya rasu sai da ya rasu ana bin shi bashin wajen tiya 30 na shinkafa sallallahu alaihi wasallam. Ya jinginar da silken shi na zuwa yaki a wurin da Yahudan da ya ciyo bashin shinkafar, sai daga baya sayyidina Abubakar da ya samu kudi aka je aka karbo. To sayyidina Umar gashi shi ma yanzu ya rasu da bashi, aka zo aka lissafa, fa wajaduhu 86,000 aw nahwahu, sai aka samu ana bin sayyidina Umar dinare 86,000 kwatankwacin naira miliyan 28 kenan na Najeriya, da 638,000 miliyan 28 kwatankwacin bashin da ake bin Umar kenan, a kiyasin rubu'u dinar akan cewa naira 830 a bana, ma'ana dinare daya a kudin Najeriya bana shine naira 3,330. To ka 86 ka gani, to bashin sayyidina Umar kenan, ana bin shi bashin miliyan 28 sayyidina Umar, ga kuma kudin gwamnati miliyoyi bai kwasa ba, ya biya balle a ce shi kanshi ya mutu yana da miliyan kaza, an raba wa ƴaƴan shi kaza. Kafin a tafi da nisa, sayyidina Abubakar kowa ya san shi mai kudi ne cikin sahabbai, amma saboda ya sadaukar da kudin shi don a taimaka addini, yasa manzo Allah da ya zo rasuwa ya tuna irin mutunci da Abubakar ya mishi, sai ya ce kai bai kamata in kwanta mutu don godewa Abubakar a cikin jama'a ba, yasa aka fito da shi ya zo ya zauna a kan minbari, ya ce jama'a Allah ya bawa wani bawa zaɓi ya zauna nan duniyan nan, koko ya koma ya zauna tare da shi, amma bawan nan ya zaɓi ya tafi ya zauna tare da Allah. Abubakar na jin wannan jawabi sai ya fashe da kuka, manzo Allah zai mutu kenan, ya zaɓi ya zauna da Allah, ya zaɓi ya rabu da mu. Abu Sa'id ne yace mu kuma muna matasa, sai muka ce wannan dan tsoho ne, ya sa shi kuka. Daga kawai manzo Allah ya ce Allah ya bawa wani zaɓi kaza kaza, ina ruwanka da wani, shi bai san da manzo Allah yake ba, bai san abin fassara ce manzo Allah ya adunkula ba. Sai daga baya da manzo Allah ya rasu, sai Abu Sa'id al-Khudri yace wa kana Abubakar a'lamana, dama Abubakar ya fi mu ilimi, ya fi mu ilimi, dan haka daga fadar magana sai ya gano abin da annabi yake nufi. To sai kuma manzon Allah ya ce inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila, yace jama'a Allah ya dauke ni ya zama hamsh, ya maida ni hamshakin masoyin shi, na zama na samu mataki na farko game da kaunar Allah. Walau kuntu muttakhizan minkum khalila, da a ce cikin ku zai yi dauki wani ya zame min masoyi irin haka, in tafi da soyayya shi irin haka a wurin Allah, yace lattakhastu Abubakar, yace wallahi da Abubakar zan dauka, duk cikin ku ba zan dauki kowa ba, yace walakin quwwatul islami wa mawaddatuhu, yace sai dai akwai ɗan uwantaka ta musulunci tsakanina da Abubakar, akwai kuma kauna ta musulunci, ina son Abubakar, Abubakar dan uwana ne. Manzo Allah ya girmama shi, yace babu mutumin da naji dadin zama da shi, da dukiyar shi, da abota da shi irin Abubakar. To masallacin Annabi a wannan lokaci kowa yana shaƙi, sai huda kofa daidai da kofar gidan shi, kofar gidan ka yana kudu da masallaci, sai ka kaga gatari sai ka fara, da ka fito gidan ka kawai sai ka shigo ba shan kwana. Manzo Allah yake duk kofofin nan yau a toshe su, amma abata Abubakar. Manzo Allah ya girmama sayyidina Abubakar. To Abubakar yayi hidima da dukiyar shi, manzo Allah yana kaunar sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar Allah ya ƙara mishi yarda a lokacin da aka nada shi khalifa, dillanci yake yi, dillali ne, jama'a miliyoniya ne, amma ya ɗibi kuɗin ya je ya kai sadaka gaba ɗaya a yi musulunci da su, shi kuma sai ya koma ɗan atamfofi da ɗan abubuwa, yana talla yana yawon dillanci. to yanzu sai aka nada shi ya zama khalifa, sai aka tsara mishi albashi a wata ba zai ishe shi ba, a kullum kuma za a bashi rabin akuya shine zai zama naman miya na gidan shi. Abubakar kuma yana da ƴaƴa, yana da jikoki, akwai jama'a da yawa. Shi kuma ya saba a didda yadda yake da talaucin nan, domin didda yadda suke da talauci a da za ka samu kamar wadata suke ciki. Akuya ɗaya yake ci kullum a gidan shi. To yanzu ya zama khalifa, an nada shi ya zama shugaban ƙasa, an hana shi dillanci, an hana shi ɗan kai da komowa shi, kuma an sa mai albashi ƙasa da abin da yake samu. Naman miya kuma an rage mai yadda yake samu. Gari na wayewa sai na ɗau 'yan atamfofin shi, sai aka gan shi ya taho zai tafi dillanci. Sayyidina Abubakar ya ɗauko kaya zai tafi dillanci, sai suka haɗu da Umar. Ya khalifatul muslimina ila aina? Yace ila suq. Ina za ka sarkin musulmi? Yace zan tafi kasuwa. Dillanci ba ku sa min albashi da abinci da zai ishe ni a gidana ba, ina da iyali da yawa. Yace a karka sunnanta mana wannan matsala, sai ta zama matsala. Duk khalifa in yazo gwamnati ba za ta ci da shi abin da ya kamata ba. Yace ka koma. Sai aka kira taron ɗan majalisar dattawa kenan, aka zo aka zauna, aka tsara wa Abubakar albashi wadatacce, aka ce kullum a rinka bashi akuya ɗaya ita ce cefanen gidan shi ko kuma rago ɗaya. Sai ma Abubakar da ya kwanta zai rasu jama'a saboda adalci, sai kira 'ya'yan shi daga ciki da Aisha, yace ina roƙonku arziki, ku yi min wannan arzikin, in na mutu duk ɗan abubuwan da na bari don Allah ku haƙura kada ku ci gado, tunda haƙƙinsu ne. Idan ubanka ya mutu haƙƙinka ne ka ci gado, sai dai in kafiri ne shi, ko kuma kai in kafiri ne shi musulmi. To yanzu shi musulmi, su musulmi haƙƙinsu ne su ci gado. To tunda haƙƙinsu ne, sai yace yana roƙonsu arziki a matsayin shi na uba, a matsayin su na ƴaƴa masu biyayya, don Allah in na mutu ku yafe gado, kar ku ci, ku tattara duk abin da na bari gaba ɗaya a tarkata a kai shi baitul mali, saboda na shekara biyu ina cin albashin gwamnati ban sani ba ko ni ma ci abin da bai kamata in ci ba, to a mayar da dukiyata gaba ɗaya. Don Allah jama'a ku duba adalci, ba wai haramiya da ya kwaso da kuɗaɗen gwamnati da safa safa da duki, a'a, wannan halal ɗin shi ce wadda albashin shi ne ya samar mishi da wannan abubuwa. Amma yace in ya mutu a tattara a koma da wannan dukiya baitul mali, da kuma ya rasu abin da ya faru kenan. Don haka ƴar shi Aisha ta zo tana cewa wallahi babana Abubakar ba gwamnati ce ya ci riba da ita ba, ita gwamnati ita ta ci riba da shi, domin da ya mutu duk dukiyar shi muka tattara muka koma da ita wa gwamnati. Jama'a, don Allah ku duba irin wannan adalcin. To ku da ke mulki a yanzu, kai da ake ce maka sarki ne daraja ta ɗaya tsakaninka da Allah, karka yaudar kanka. Kakanka da ya hau wannan kujera da ake maka kirari da shi, ana cewa jikan wane ɗan wane, ana haɗa ka da sunan kakanka, ana maka kirari. Ko ka san da yayi zalunci irin yadda kai zalunci, da sunan shi bai kai labarin da kai za ka yi sha'awa a haɗa ka da shi ai maka kirari ba? Kai da kake shugaban ƙasa a yanzu, ko gwamna, ko director, ko famsa, ko minista, da ake kwatanta wani shugaban ƙasa a ɗauki sunan layi, a ɗauki sunan ma'aikata, a ɗauki sunan secretariat a sa mashi, saboda wannan shugaban ƙasa ya yi adalci tsakani da Allah, adalcin shi ne ya ja ake sha'awar shi. Kana tunanin kai a matsayinka na azzalimi, anya za ka mutu layin gidanka kuwa a sa mishi sunanka? To ka gyara mana tun kana da sarari yanzu. A nan ƙasar nan, kafin a tafi da nisa, aka samu shugaban ƙasa da ya hau mulki ya mai da dukiyar shi gaba ɗaya ga gwamnati, ba a yi haka ba? Murtala. To yanzu waye bai yarda murtala shugaban ƙasa ba ne na gari? Waye baya addu'a ga murtala? Waye bai yarda sarda na shugaban ƙasa ba ne? Shugaba ne na al'umma. Duk ɗan arewa kakaf, waye za a ce sarda na shugabanka ya ce bai yarda ba? Kuɗin nan ku kuka cire gwamna guda saboda ya zagi sardauna, da sardaunan nan bai da daraja a wurinku, za ku iya cire gwamnan ku saboda shi? To sardaunan nan da a ce ya yi irin zaluncin da kuka yi, ba zai samu darajar da ya samu ba. Yana ganin kuɗin ya haƙura, yana ganin matan ya haƙura, ya ƙin fasikancin, yana ganin zaluncin ya haƙura. Ku da matan da giyar da zaluncin komai kun cinye, kun haye, sannan kun ce kuma a fito gidan MTA talabijin rediyo a yi muku bayani, a yi salati a ce ku ne. Wallahi iyakar bayanin iyakar mulkinku, kuna sauka an manta da ku, ko jarida sai dai 'yan kudu su ta muku sharri. To ku yi adalci mana, ku gyara. sarkin Kano, Malam Abdullahi sarkin Kano na fari na cikin sarautar Fulani, ranar sallah ce ta yi haukan minbari, yace jama'a bana Allah bai horewa sarki ragallaye ba, ko aje yanka sarki ya bada izini, tunda sunna ta nuna sarki in ya sauka sai yanka ragon shi daga idi sai ku yanka, to bana sarki ba shi da hali. Sarkin Kano guda, sarkin Fulani, almajirin Shehu Usman babban malami ne kuma, amma wallahi ragallaye ba yi da shi. Malam Abdullahi gwandu gwamna ne, ba gwandu kadai da kake ji ba, har Benin Republic tana karkashin mulkin shi, duk tana karkashin jihar shi, amma fura da nono ake dama da, bai samu nono ba da ruwa ake dama mishi, ba fulatani nono ne a karkashin mulkin shi, da ba sai ce a je a karbo wata saniya a aje ta sai an tatsa nonon ta a koma ba, amma ba zai sha ba tunda ya san ba nashi bane, sai ce a dama mishi da ruwa ya sha. Kuma Malam Abdullahi gwandu kai ka san sanadin mutuwar shi, ba da goye karba gwamna ne guda, ba da goye karba ya tafi zai girbin dawa, za a bashi dan kudi dan kadan wanda zai ci da iyalan shi, ya tafi garin haka kardajiyar dawa ta yanke shi, jini ya ci gaba da zuba ya mutu. Malam Abdullahi gwandu kanin Shehu Usman uwa ɗaya uba ɗaya gwamna ne, kowa ya da kasan nan waliyin Allah ne, to amma me yasa ba za ku koyi da shi ba? Duk waɗannan gidajen sarauta ba gidajen su bane, to me yasa ba za ku koyi da shi ba tsakanin ku da Allah? Sarki so ake je jawo alkhairi ya kawo wa mutanen shi, ba kuma sarki ne za a kama ana karkatar da abubuwa ana fita da su waje ana samun kuɗi ba. Shehu Usman tufka yake yi ta dabaibayin jaki da kuma ainihin na awaki, sai ya zauna da hannun shi da ƙafar shi ya tufka a je kasuwa a siyar, a kasafta kuɗin, a samu kuɗin da za a zuba a baitul mali sadaka, a samu kuɗin da za a yi mishi cefane, a samu kuɗin kuma da za a je a siyo kaba wadda za a ci gaba da sakawa har ya mutu sana'a shi kenan. Shehu Usman duk kasan nan shi ma kowa da waliyi ne kuma shugaba ne, ko duk sojanka dan karfe ne akan kashi shi jihadi ya sai da ya kafa gwamnati, kai ko mazurai ne kawai. To amma Shehu Usman gashi bai kwasa ba, sai tukka sai a je sai a siyar sai a samu na abinci, wannan bai rage daraja shi ba. Shi yasa yau da an ce Shehu Usman tafi Sokoto kaji, sai kaji almajiri ya ce kawan ga mai tafiya da kani albarkar shehi, me yasa? Saboda yana ga shehu ya isa tsakaninka da Allah, kana jin nan da shekara 100 za a samu ne ce a bakka shi albarkacinka, kai kanka an bincike ka kana da albarka, ko kai da kanka sai kai nazari tukuna, tun daga nan ka san akwai bambanci a shi. To ya kamata ka yi tunani, zalincin duk da ka san kai wa talakawa, wallahi Allah ba zai yafe maka ba sai ka dawo da wannan zalincin, sannan in ka tuba sai Allah ya karba. Jama'a ba a shafa mai akan dauda fa a ce kuma a shiga rana ba za a yi zufa ba, kana da dauda ka mutsu mutsu kuma ka zo ka shafa mai da kai wanka ba, kuma ka zauna a rana kuma ka ce kai ba za ka yi zufa ba, ba za ka ji gumi ba, babu yadda za a yi. Ga kudin haramun ka tura malamai su je su maka addu'a, ka tura aje a sauke maka Qur'ani, a sauke maka ashafa, a duk abin da za a yi maka, wallahi tallahi mas'ala tana nan, saboda ka kai gudun mayar gobara ne, wuta tana ci a gindinka. Shi yasa ku tausaya wa kanku, zaluncin da kuka yi ku tabbatar da cewa ku gyara, talakawan suna nan kuma har yanzu fa Allah ya isa su ba su yafe ba. Ka bincike Najeriya tun daga na ɗaya har na biyu har na ƙarshe, ba wanda ya Allah ya isa yanzu ya ce na yafe, tun da shi ba a zo an roƙi yafe wa ba, amma mai da abin da aka kwata ba yaushe zai ce ya yafe? In ya ce ya yafe bakin bindiga ya gani, la ikraha fi ddin kuwa, talaqul mukrihi suka ce zai yiwuwa, sakin dole zai yiwuwa, ko yafewar dole a ce ka yafe ka ce na yafe ranka daɗe, ba ta kai zuci ba a baki ne kuma ba ta shiga ba. Allah ya shiryar da mu. To sayyidina Umar kenan, kudin da aka mutu ana ya mutu ana bin shi, kala sai ya ce in wafa lahu malu ali Umar fa addihi min amwalihim, yace a tattaro ƴaƴan Umar, a tattaro abin da suka mallaka, a je a biya wannan bashi, idan wannan kudi na ƴaƴana da suka mallaka ya isa biya min bashi shikenan, wa illa in ba haka ba fa sansi bani Adi ibn Ka'ab, kai Abdullahi kai mawakilta cikin ƴaƴana, ka je ka tambayi dangina bani ainihin Adi dan Ka'ab, anguwar su Umar kenan, gidan su Umar kenan, ma'ana inda Umar ya fito kenan, kamar yanzu kai ne sarki ne daraja ta daya, ka ce a je an bashi an bincika ƴaƴana da jikokina kowa ka gudunmawa bai isa a biya ba, a je a bincike zuriyar Bayero su tattaro su biya, ko kuwa kai sarki ne mai wuka ta ɗaya nan kurkusa, sai ka ce a je a tambayi al'umma ainihin wato gidan sarautar Katsinawa, gidan sarautar Mallawa ne, gidan sarautar Bari-bari ne, ma'ana dangin gidan sarautar ka, sai ka je a je a bincike su, su haɗo sarkin layinsu ya mutu da bashi. Abinda sayyidina Umar yake cewa kenan, a je wurin dangin shi a tattaro, sai ce fa in lam tafi amwaluhum fa sal fi quraish, idan dukiyarsu ba ta biya ba to sai a je a tambayi Qurayshawa, a tattaro dangi na Qurayshawa, wala ta'duhum ila ghairihim, ka ketara ka tafi wurin wasu, wurin su din nan ka tsaya a kansu, fa addi anni hadha al mal, sayyidina Umar yace ka biya min wannan bashi. To abinda sayyidina Umar yace kenan jama'a, kafin a tafi kuma wata gabar, ka dubi irin wannan adalci na sayyidina Umar jama'a, da ya zan bai saci kudin gwamnati ba, yawan zai mutu da bashi, bai ce fa kuma a ɗibi kudin gwamnati a biya mishi bashi ba. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Cewa ya a je a tattaro 'ya'yan shi da jikokin shi su biya, in kudin su bai kai ba a je wurin dangin shi, amma ka a ƙetare, don Allah wani adalci ya wuce wannan jama'a. To sayyidina Umar kenan, tsakaninka da Allah kai da kai mulki shekaru 30 da suka wuce, ko 20 ko 15, mulkin soja ne kai, ka kwata da karfin tsiya ne ko an nada ka ne ko ko mulkin siyasa ne, tsakaninka da Allah ka taba satattaro, wallahi ka mayar da shi. Ka tabbatar cikin malaman fiqh akwai wanda suka ce in kai sallah da rigan naira 100, naira 1 ciki kudin haramun ne sallar ka bata, su ne Hanafiya malaman fiqh ne kuma. To rigar jikinka in ya zama haramun ce gaba daya, anya ba za a nannaɗe ka cikin kita a watsa ka wuta ba karɓan sallar ka ba, tunda an ce sule daga ciki, naira daga cikin ya zama haram, ba za a karɓi sallar ba. To in ya zama duka rigar gaba ɗaya da sirfanin da alkyabbar da tabaranka da rawaninka duk haramun ne, anya ba za a nannaɗe ka ciki a ɗaure ka da rawanin a wurga wuta ba? To wallahi ka tausaya wa kanka, wannan faɗakarwa ce, tunasarwa ce. Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe mu ji ƙarashin wannan hadisi, sa'annan mu zo da cikakken sharhi da zamu yi wannan hadisi, domin wannan hadisi akwai matsaloli a ƙarƙashin shi manya-manya. Wallahi muna faɗan haƙƙin musulunci ne haƙƙin ƴan uwantaka wanda ke kanmu, kamar yadda Shehu Usman in yana wa'azi, in yana rubutu yake faɗawa sarakunan ƙasar Hausa da malamai da jahilan ƙasar Hausa, ya ce wallahi ban faɗa ban rubuta don in zage ku ko in ci mutuncinku ba, ya ce domin wanda duk ya tona asirin wani, wanda duk ya ci mutuncin wani, Allah zai tona asirin shi ya ci mutuncin shi. Wallahi mun faɗa ne don ku gyara, saboda Allah ya nuna mana waɗannan abubuwa ga su a rubuce, idan ba mu faɗa ba wallahi mun zalunce ku. Ba wai ku aiko kawai a taya mu addu'a za mu karɓi mulki, Allah ya sa mu zauna lafiya, Allah ya zaman lafiya fa duk wanda ya zauna lafiya jama'a shi ya nema. In kaga ka zauna lafiya kai ka nema, Allah ba zai zalunce ka ya saka ka cikin tashin hankali ba. In kun nemi zaman lafiya, addu'a ku sai ta zama ƙarin alkhairi game da zaman lafiyanku. In ba ku nemi zaman lafiya ba, babu yadda za a zauna lafiya fa. Kowa dai ya san yadda wasu suka yi zalunci suka wuce asirinsu ya tonu. To me zai hana kai ba za ka yi adalci ba? Allah madaukakin sarki ya shirya da mu. Sai gobe mun zo za mu karasa wannan hadisi tare da sharhin da zamu yi. Fa subhanaka Allahumma wa insha Allah. Fa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.